Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad da Allah da kuma niyya. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 27 ga watan Yuli na shekara 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba, a ba mu kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ma'aikatar sojin Amurka ba za ta amince da wanda ya canza jinsinsa ba. Wasu gwamnonin Najeriya su shida sun kai wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ziyara a birnin London. Wani guda bayan amincewa da fara mahawara akan shirin kiwon lafiya nan Amurka, sanatocin Republican sun shafa ma a jiya Laraba wurin gabatar da tsari da zai soke Obamacare.
Madalla karun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar kwato wasu mutane 10 da 'yan Boko Haram suka sace.
A wata sanarwa da daraktan hulɗa jama'a na jiran sojan Najeriya ya fitar, wato Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka da kuma aiki wa manema labarai, ya ce sun samu nasarar kwato da dukkanin waɗannan ma'aikatan matatan man fetur ɗin.
Ha, kuma muna da rahoto akan ganawa da 'yan majalisun dokokin ƙasashen Afirka suka yi domin inganta matakan tsaro a ƙasashensu.
An hanga an ga cewa shekara 2015 abinda an ka kawo hari 4,523 cikin ƙasa 43 bisa ƙasa 54 da Afirka ta kumsa.
Ha, kuma muna da shirin domin iyali za da Grace Alheru Abdu, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ma'aikatar sojin ƙasar ba za ta amince da wanda ya canza jinsinsa ya mata aiki ba, a ƙoƙari da yake yi na soke shirin da tsohon shugaba Barack Obama ya sanar da shi shekara guda da ta wuce. A jerin bayanai da ya ta yi ta hanyar sadarwar Twitter, Trump ya faɗa a jiya Laraba cewar ya nemi wato shawara daga manyan hafsoshi da kuma ƙwararru a fannin soji, kuma hakan ya sa zai daina amincewa da waɗanda suka canza jinsi su yi aiki da rundunar sojin ƙasar. Trump ya rubuta cewar ya kamata rundunarmu su mai da hankali wuri guda kuma su tabbatar da yin galaba, kada su ɗora wa kansu ɗaukar ɗawainiyar kuɗin kiwon lafiya da kuma wannan shiri na canza jinsi. Trump bai yi ƙarin bayani ba akan makomar waɗanda suka riga suka canza jinsin su da suke aiki a cikin sojin Amurka, wanda yawansu ya kai 4,000 a cewar wata cibiyar nazari ta Road Rand Corp. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce nan gaba Trump zai tattauna da ma'aikatan tsaron ƙasar domin tabbatar da dokar da za ta yi aiki akan waɗanda suka riga suka canza jinsin su da suke aiki a cikin rundunar ƙasar. A gefe guda kuma Attorney General na Amurka wato Jeff Sessions ya bayyana ƙarara cewar ba shi da niyyar yin murabus daga mukaminsa saboda ƙaƙƙausar suka da shugaba Donald Trump ke masa, sai dai ya ce zai yi abin da zai kwantar da hankalin shugaban. Trump ya ci gaba da matsin lamba a kan Sessions a jiya Laraba a wasu sakonnin wato Twitter guda biyu. Ya yi tambaya cewar mai yasa Attorney General bai koli daraktan hukumar bincike ta FBI mai riko da ake kira Andrew McCabe, wanda matarsa ta samu makudan kuɗaɗe na gudunmuwa daga na yaƙin neman zaɓe daga 'yan jam'iyyar Democrat a bara a lokacin da take takara a jihar Virginia. Trump ya bayyana rashin jin daɗinsa ga Sessions da farkon wannan makon. Amma ita kuwa mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta faɗa a jiya Laraba cewa idan shugaban ƙasa ya nuna rashin jin daɗinsa ga Attorney General, hakan bai nufin ya yi murabus.
A ziyarar da wasu gwamnonin Najeriya su shida su kai wa shugaba Muhammadu Buhari a birnin London, da suka haɗa da Dave Omehi na jihar Ebonyi, Umar Ganduje na Kano, Abdulaziz Ziyari Zamfara, Kashin Shaftima Borno, Samuel Otom Benue, Otom Akwa Ibon, sai kuma Ajibola Ajimobi na jihar Oyo, wasunsu sun bayyana wa Nasiru Adamu El Kaye da suka same shi.
ga abin da Abdulaziz Yari ke cewa
mutumin da zai iya baka abu ne har shekara 40 da wani abu ko shekara 50 ko shugaban kasa na ga muna ba mu labarin cewa malabin shi da ya rashin lafiya kwanta a cikin kwana uku tun 1974 mutumin da aka ce hankalin shi ya kau ba zai iya tuna abin da ya faru shekara 40 da doriya ba har ya baka labarin sa ya ce muna kullum yana ƙara samun sauki har da wa irin wasayen muna cewa kun sun bance ka san kwayoyi kamar dan yaro nake bance ka sha insha drugs ba amma yanzu ga ni likita sai tsare ni akwai na swahi akwai na rana akwai na dare saboda haka kuma kowanne sai na sha to yanzu dai na dan fara ba da hadin kai
gwamna kashin Shatima ma har ya kara da rantsuwa
wallahi tallahi mun same shi yadda yake a da ciwo zai samu babba zai samu kareme amma yadda makiya suke banza banzan maganganu da yadda muka same shi shi ya karbe mu shi ya zaunar da mu muka yi hira da shi ya tambaye kowanne mu yaya yanayin kasashen mu ba abin da ke damun shi illa yaya za a kawo maslaha bisa ga Boko Haram da ke addaban mutanenmu ba abin da ya dame shi illa a samu zaman lafiya da bunkasan arziki.
Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ba da shaidar abin da ya gani.
Alhamdulillahi mun zo ya karfe mu da hannu biyu-biyu ya taso da kansa mun gaisa da shi sannan kuma muka koma muka zauna muka yi ta hira da shi aka yi ta labari musamman ma irin yadda 'yan Najeriya suke masa addu'a Allah ya ba shi lafiya domin ya dawo gida ya ci gaba da aikinsa na alheri da yake wa talakawa. Nigeria. A gaskiya mun ji daɗi.
Wasu gwamnonin Najeriya kenan cikin rahoton Nasiru Adamu Hikaya.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani guda bayan amincewa da fara muhawara akan shirin kiwon lafiya a Amurka, sanatocin Republican sun shafa ma a jiya Laraba wurin gabatar da tsari mai muhimmanci da zai iya soke shirin inshorar kiwon lafiya na tsohon shugaba Barack Obama duk da yawan matsin lamba daga fadar White House. A shekaran jiya Talata ne wasu wakilan jam'iyyar Republican su tara suka haɗa kai da wakilan Democrat a majalisar dattawa suka kada ƙuri'ar ƙalubalantan shugabannin Republican na yunkurin kawar da dokar kiwon lafiya na Obamacare su mai shi da wata doka wacce za ta rage rawa da gwamnatin tarayya ke takawa a tsarin kiwon lafiyar ƙasar. A jiya Laraba an kada ƙuri'a a zauren majalisar dattawa inda masu ƙalubalantar dokar da za ta soke shirin kiwon lafiya na Obamacare suka samu rinjaye da ƙuri'ar 55 akan waɗanda suke son a soke wannan dokar na Obamacare da ƙuri'u 45. Da alamar rinjaye da Republican ke da shi ba shi da wani tasiri a daidai wannan lokaci saboda babu wani alheri a wannan mataki, inji shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer, wakilin jam'iyyar Democrat na mazabar New York.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Babban faro takon daga jihar Borno inda sojoji suka yi nasarar kwato wasu mutane 10 da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a harin kwanton bauna da suka yi tsakanin Magomori da Gobio. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun akwai wannan lamarin da hukumar matatar man fetur na ƙasa ta bada sanarwar cewa ma'aikatanta guda 10 sun ɓace a wata sanarwa da daraktan hulɗa jama'a na jiran sojan Najeriya ya fitar, wato Birgidiyar Janar Sani Usman Kuka Sheka da kuma aikewa manema labarai ya ce sun samu nasarar kukuto da dukkanin waɗannan ma'aikatan matatar man fetur ɗin da kuma gano gawakin waɗannan jami'an soja guda 8 da kuma na civilian JTF guda. Sai dai wata majiya daga asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ta shaida mini cewa a cikin daren an kawo gawakin mutane da dama cikin wasu motocin Hilux Helos.
Wannan irgantar mutum ba zai yaba mutane a cikin lagama ka hilos a cikin jama'a.
Motocin za su kai nawa ne wanda suka zo?
Za su kai 5 fa.
Kuma duk gawaki na ciki?
Gawaki ne wallahi tallahi.
Sai dai ita ma jami'ar Maiduguri ta tabbatar ma manema labarai cewa kuma akwai ma'aikatanta guda 9 a ciki, wanda kuma wannan sanarwa bai taɓa batun halin da waɗannan ma'aikata ke ciki ba. Na dai ziyarci asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri inda na samu zanta da ɗaya daga cikin yan uwan waɗannan civilian JTF ɗin da kuma yanzu hakan ya ce an harbi ɗan uwansa a ka.
Ni sunana Tahiru Alhaji Abubakar. To akwai kanu na yana aikin boys. To sai
civilian JTF.
Civilian JTF. To sun tafi an dauke su komba kaka tare da sojoji da su civilian JTF ne. To sun fita akwai inda ake tona mai a can ƙauyen Magumiri ne. To suna cikin tafiya kawai sai Boko Haram suka bude masa wuta. Akalla dai sun tafi da mota ta kai guda 12
'yan
Boko Haram nan, kuma sun halbi mutum 5 wanda dai yanzu babu su.
Su 'yan civilian jeta mutum biyar
wanda suka mutu, mutum biyar ne wanda suka mutu.
Kamar ce aka yi kwadoko shi kanin naka wanda ya jira.
Kanina shi Allah ne ya bashi iko na gudu. Da ya gudu cikin dare ina ganin ya yi tafiya ya fi na kilomita 15 ko zuwa 20 haka tsakaninsa da kwalta ɗin. To yana fitowa kuma sai ga mutanensa na civilian jeta sun biyo hanyar da aka fara yin abun. Sai suka haɗu da shi sai suka doko shi. To da suka doko shi sai suka kai shi general. General ɗin suka ce su gaskiya tun da bullet ne ya taɓa kansa ɗin, ba su da hanyar da za su iya wannan aikin, sai dai mu yi ƙoƙari mu kawo shi kwastin. Shi ne yanzu muka kawo shi kwastin an
ta shi ne.
A kai ne aka halbe shi. Amma Allah da ikonsa guga ne, bullet ɗin yana cikin mu dai har yanzu ba mu ga result ɗin a hannun wanda suka ɗauki hoton ba.
Kamar su nawa ne wanda suka shigo Maiduguri lokaci ɗaya?
Wanda suka shigo gari yanzu dai an dai samu mutum 11 wanda suka shigo. Mutum 7 yanzu haka ba a san inda suke ba. A cikin civilian JTF wanda dai muka sani mu kenan.
Kamar magani fa wai wake siya muku
magani? Yanzu dai ni nake siya da kudina.
Yanzu haka
ba wanda ya bani naira da kudina nake siyan magani.
Kuma kanin ka ne?
Kani na, uwar mu ɗaya, uban mu ɗaya.
Sanarwar da daraktan huɗa jama'a zabin dan sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka shekarar ta ba hannu ya ce samu nasarar sake kwato wasu motoci guda 4 kuma wasu manyan motoci da kirke da bindigogin kakkado jiragen sama da motocin helicopter na ma'aikatar matatan man fetur din da kuma ɗaya daga cikin motocin civilian JTF din da sashe da makamai da arbushe da dama. Sai dai sanarwar bai karin haske ba ko ya Allah an samu nasarar kame wasu daga cikin waɗannan mahara wanda ya ce an dai tarwada su ne kawai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A can babban birnin tarayyar Najeriya ko majalisar dattijai ne ta yi wa dokar ƙasar Kwarkwarima domin daga cikin ƙuduri 33 da suka yi muhawara a kai 29 sun samu tsallakewa. Ga Madina Daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Waɗanda suka fi ɗaukan hankali su ne na ƙayyade shekarun da shugaban ƙasa zai yi a karagar mulki, ko da ya ci gaba bayan an samu wanda ya rasa rai ne, da ƙudurin da ya ba da dama mutum ya tsaya takara babu jam'iyya, da kuma na neman ƙarin jihohi da aka yi watsi da shi. Ƙuduri ɗaya da ya samu karɓuwa a majalisar sosai ita ce ƙudurin da ya baiwa matasa damar tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasa da na gwamnoni da na majalisu. Sanata Abdulaziz Inyaku yana daga cikin sanatoci da suka baiwa ƙudurin goyon baya.
Alhamdulillah, dole mu ce ma Allah godiya da ya kaddara muka yi nasara a wannan bill da muka yi passing na Not Too Young to Run, wato bill ne wanda ta shafi matasa, saboda idan wani wanda yake so shiga siyasa ya sami shiga ba sai ya kai wasu shekaru can ba. Da shugaban ƙasar Najeriya sai ka kai shekara 40, amma yanzu ko kana shekara 35 insha Allah za ka iya tsayawa ka zama shugaban ƙasar Najeriya. Da gwamna sai ka kai shekara 35, amma yanzu shekara 30 ne. Kafin ka je House of Reps da shekara 30 ne, amma mai da shi 25 yanzu, House of Assembly shi ma 25, amma an bar Senate a shekara 35, dama can take.
Ƙudurin da zai baiwa mata damar samun kashi 35 cikin 100 na mukamai bai samu karɓuwa ba. Sanata Isa Hamman Misau ya ba da hujjoji da ya sa wannan ƙudurin bai samu karɓuwa ba.
To wannan in kin duba wai ba hana mu kai ba ne, muna so Najeriya ta ci gaba ne. Saboda in kika duba kika gani yau in aka bari cewa mata za a kawo su ba wani saboda caccanta ba, to zai kawo mana matsala. Ya zama to cewa ko minista ne za a kawo ta, ta zama ta caccanta.
A wani bangare kuma Sanata Kabiru Gaya ya yi mini ƙarin haske akan ƙudurin neman ƙarin jihohi wanda majalisar ba ta amince da shi ba.
Akwai ka'idar da aka sa ta yin sabon jiha a waccan doka ta constitution Najeriya. Bashi yanda yake a constitution na daɗin a yi sabon jiha muna so a yi ta, amma yanda aka ƙulƙulo ta a yanzu shi ne komai mai daba.
Wai menene muhimmancin yin wannan sauye-sauyen a kundin tsarin mulkin ne? Tambayar kenan da na yi wa Sanata Barau Jibrin.
To ai wato shi canza tsarin mulki ko gyara shi dama abu ne zama wajibi, saboda duniya kullum canza take yi, kuma dole ne dokoki su dinga canza don su bar zamani. To shi ne yunkurin da aka riga aka sa a gaba, wasu sun haye wasu kuma basu haye ba.
Abin jira a gani shi ne ko majalisun jihohi za su amince da waɗannan gyare-gyare da majalisar dattawan ta yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A can jamhuriyar Nijar ku, Sulaimu Muni Barma ne ya yi hira da shugaban kwamiti mai kula da harkokin tsaro Alhaji Hamma Asa bayan sun kammala tattaunawa da wasu takwarorinsa na wasu kasashen Afirka da ma na kasar Jamus a kan yadda za a shawo kan ayyukan ta'addanci a wasu kasashen Afirka da ke fama da wannan matsalolin. Sulaimu ya fara tambayarsa ne ku, ko me yasa wannan abin ya ta'azzara a cikin wannan lokacin musamman 'yan kwanakin nan?
Ta'addanci mu ga ganinmu wasu sun ɓoye bayan addini. Wasu kuma sun ɓoye a kan harkar saida ƙwaya, wasu kuma talauci ya yi musu katutu, to bisa ga waɗannan abubuwan shi ne muke ganin suna kama waɗannan ƙasashe hari, suna kashe mutane, suna ibar dukiya, duka waɗannan abubuwan muna tsammani su ne da Umar Al-Ba'is tahiyar da wannan tashin hankali da yake faruwa a cikin ƙasashen Afirka.
Akwai wasu matakai da kuka hango waɗanda kuke ganin idan aka yi aiki da su za a magance waɗannan matsaloli?
Babban matakai wanda ya kamata mu ɗauka na farko dai shi ne kamar kowa wanda ya sani da Niger, da Mali, da Burkina, da Chad, da Nigeria, lalle sojojin suna bisa ga aiki saboda kariya. Kariyar ka mun gani ta yi tasiri a cikin kogi na Chad King, saboda lalle an rage ma waɗannan 'yan ta'adda ƙarfi. Yanzu abin da yake ƙamari shi ne iyaka da Mali, wanda yake ana kawo hari ko da yaushe. Muna ganin tsari wanda an ka yi na ƙasa biyar wanda za a ba da ƙarfi bisa gare su, Mauritani, Niger, Burkina, Chad da Mali, waɗanda muna zan ƙasa biyar wanda an kace za a ba su goyon bayan na cewa a sa soji. Su Majalisar Ɗinkin Duniya abinda suke zancen soji 5,000, amma mu shugabannin namu na waɗannan ƙasashe wanda ta'addanci ya makatutu suna zancen soji 10,000. To abinda muke fata, haɗin da an kai a samu a cika shi da gaugawa, sojojin nan a aza su, a ba su kayan aiki, su tunkari wannan mutane waɗanda suke kama waɗannan ƙasashe hari, saboda in an ka tare wannan ta'addanci a ƙasashen Sahel, kariya ce ma ga ƙasashen Turawa gaba ɗaya.
Allah, 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 haɗa kanmu a Afirka mu so juna, manufarmu a nan da mu tangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka hoiba, ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Muna da ƙananan hukumomi 44, ya kamata a ce a cikin uku, a kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne.
Idan aka zo aka bawa mace matsayin local government ta zauna, ina tabbatar maka idan ka kuma za ka tarar abinda ake so aiwatar ba zai samu ba yanda ya kamata.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, alheri Grace Abike muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bada gudunmuwa ga yunkurin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Biyo bayan take-taken waɗansu 'yan tsiraru a sassan ƙasar da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsindima ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. To sai dai za a bi mu bashin ƙarashin wannan tattaunawa domin baya ta haihu. Batun kin amincewa da ba mace ɗaya tilo da gwamnan jihar Kano ya sa sunanta cikin mutane 44 da ya nemi ba mukaman kantomomin riƙon za mu haska totila a kai. Kasancewa ba a jihar Kano kaɗai ba, waɗansu da dama da suka kira shirinmu na ba da ra'ayoyi kai tsaye suka nuna goyon bayan hakan. Ga muhawarar da muka yi shimfiɗa da ita kafin buɗe layuka, inda Jamila Nasir, daraktar mata a ƙungiyar African Youth Assembly for Peace, ta bayyana cewa
mu ji daɗi ba, muna da ƙananan hukumomi 44, ya kamata a ce a cikin uku, a kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne, saboda duk abin da namiji zai iya yi ai mace ma za ta iya yi. ai tun farko ya dace su yi bincike, yanzu kuma bai kamata a ce za a ce wai sai yanzu za a yi bincike da sauransu ba, tunda tana da duk abubuwan da ake so na civil servant. Kawai ni gani nake ana nema a yi mata ba kuɗi ne a danne ta. Dan haka mu muna kira da gwamnati gaskiya a bata dama ta ita ma ta fito ta dama kamar yadda kowa yake yi.
Ita kuwa Harira Abdulrahman, daraktar harkokin mata a cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma ta Sitad, na cewa
shi fa wannan shugabancin da muke magana, ana magana ne kan demokradiya, kuma idan ana magana kan demokradiya muna magana ne akan abin da ya shafi constitution. Muna so mutane mu duba Allah, ita mace a cikin gida ma shugaba ce, tunda shi mulkin gaba daya muna magana akan constitution. Ya kamata duk abin da yazo da ya shafi irin wannan mu tafi bisa kan constitution na ƙasa, abinda doka ta bayar ta ƙasa mu yi amfani da ita, amma mu daina biye son zuciyarmu wajen faɗan abubuwan da muke ga mu mun tabbatar da cewa ba su da alfanu. Tunda har aka fara bijiro da irin waɗannan maganganu, to kenan akwai wani na ƙaso da aka shirya za a yi dangane da ita Kantoma da ake so a nada.
Sai dai Abdullahi Mai Kana Zara, guda cikin matasan jam'iyyar APC a karamar hukumar Nasarawa a nan Kano, ya ce duk da mata na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar al'umma, amma akwai bukatar sake nazari kan batun nada mace ta zama kantomar karamar hukuma.
Idan aka zo aka bawa mace matsayin local government ta zauna, ina tabbatar maka idan ka koma zaka tarar abinda ake so aiwatar ba zai samu ba yanda ya kamata. Kuma ina son
ka aikace ko a siyasance?
A siyasance. A siyasance, domin magana ake ba magana bace ta GRA koko Abuja, magana ake ta siyasa a ƙasa grassroots, mu kuma ƴan siyasa ne. Kuma ina tabbatar maka da cewa wannan tsarin duk inda ma aka sa mace to za a zo a yi da national.
Komi yake a ce ma ka ne ina yi zamle ne ni sabi har mu maza da kwai laihin dada.
To duk da yake dai kusan sai ka ce bakin alƙalami ya bushe a wannan batu, kasancewa har an rantsar da waɗanda majalisar ta amince da naɗa su kan tumomin riƙon, tare da maye gurbin sunan Hajiya Binta Fatima Yahaya mace ɗaya tilo da wani namiji. Yadda wannan batu ya tada hankalin mata, wanda kuma masu kula da lamura ke gani a matsayin koma baya a yunkurin cimma burin damawa da mata a harkokin mulki, ya sa shirin ya gayyaci waɗansu mata 'yan gwaggwarmaya domin jin yadda suke ganin wannan lamari. Yau a zauren namu, Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyaci Maryam Hali, 'yan gwaggwarmaya kan 'yancin mata da ƙananan yara, da kuma Hawwa El Yakub, ita ma 'yan rajin ganin an kare ƙimar mata. Hajiya Hawwa ta fara da bayyana yadda suke ji.
Abu ne wanda ya zamanto ya buɗa mana haske wanda da ba mu fahimta ba ma. A cikin gwagwarmayar da muke yi, ba mu kaɗai muke yi ba, akwai jami'an gwamnati suna taimaka mana, suna nuna mana duk lokacin da muka kai ƙorafinmu cewa za su share mana hawayenmu, kuma cewa wannan gwamnati ta Kano ba wai ta maza ba ce kaɗai, har da mata suna jawo mu a jiki, suna nuna mana haka. To sai yanzu Allah ya ba mu dama, muka ga ga wata dama da za mu ga gaskiya ce maganar da suke yi, ko kuma a'a kawai yaudara ce. To a wannan dai lokacin ba zan iya cewa yaudara ba ce ba gaba gadi, tunda babu wanda a cikinsu na zauna da shi na tambaye shi wai shin me yasa aka kawo haka, ko kuma me yasa haka ta faru. Amma abinda na sani shine abu ne wanda dai ya nuna wa duniya cewa mace ba ta da tasiri mai yawa a cikin wannan gwamnatin, ko mun kimanta ko kuma iya karatunta ko kuma iya koda kuwa ta yi fice a iya aiki. Aikin ta ya zamanto yanzu dai ba za a yi, ba za mu iya cewa mu mata ga abin alfahari bane a jihar Kano. Domin kuwa wata dama ce wadda za a nuna wa mata a cikin mutum 44 a nemo inda suka yi fice a aiki. Ko ka duba jami'o'inmu da makarantunmu, za ka ga mata waɗanda suka yi fice ba wai a karatun kaɗai ba, a wajen administration in ka duba sun yi fice ko riƙe faculty da ake ba su yi. Wallahi idan ka duba za ka ga lokacin da mace take yi take da ƙarfinta da lafiyarta gabaki ɗaya. Ɗaya kenan. Na biyu, idan ka duba shin me doka ma dai ta aji na ƙasa, kundin ƙasa, mata suna da gurbi wanda suna da kasansu da ya kamata a basu, kuma ya kamata a ce mu a yanzu 'yan majalisarmu sun san waɗannan dokoki, ba wai zama suke kawai a cikin majalisa ba, suna yi zartar da hukunci ba da duba abin da doka ta ƙasa ta aji ba.
Hajjiya Maryam Ali,
gashi kamar yadda muka ambata cewa matan nan guda ɗaya cilo Fatima binta Yahaya ma an cire ta kuma an mayar da gurbinta zancen da ake mata ne an rantsar da su waɗannan kantumomi da aka ce za su yi wa'adin wata shida kafin a samu sukunin gudanar da zaɓe zancen siyasar nan kuma ana damawa da ku a cewa ya ai kamfe ai waye da sauransu wasu ku suna ganin kamar ba a kyauta muku ba ku yaya kuka kalli wannan mataki misali da bangaren gwamnati suka yi kuma majalisa ta zartar
magana ta zare sunan wannan mata guda ɗaya ba ma shine matsala ba tun asali saka sunan mace ɗaya a Kano muna da 44 local government kuma a yanda doka ta faɗa na tsarin na kundin tsarin mulki ina ga mata suna da kaso 30 a duk wani rabo da za a yi na mukamai to ba a baba da kashi 30 ɗin ba ina ganin ko kashi ɗaya ma ba a kai gaba da ba an samu matsala ba da ma kwaya ɗayan ma matsala ne ko da ma a ce misali an barta ta wuce ita kadai din ma da aka bada matsala ne bare kuma a zo a zancen cewa an ma zare sunanta ba za a barta ta yi ba idan an dauko magana cire sunanta bisa doro na addinin musulunci babu adalci a cikin sa matar da ta rike gida mu ne fa masu rike gida wacce ta rike gida dan me ma za a yi tunanin ba ta iya rike wani mukami ba ta rike gida ta kula da ta kula da komai da komai gida sannan a ce ba ta rike mukami ba sannan mata nawa ne wanda suka fice a harkar mulki wannan bai hana su zama watan aure ba bai hana su haihu ba su zama iyaye ba bai hana su zama ƴaƴa ga iyayen su maza ba bai hana su zama sarkai ba bai hana su su komai nasu na rayuwa ba kuma bai hana su aiwatar da harkar su na addini ba
Hajja wa Yakub ga abin da Maryam take faɗa
zancen addini dai mu dai musulmai ne kuma da gaske cewa ko mace ko namiji kowa akwai inda gurbin da Allah ya ajiye shi amma idan ka duba a cikin abinda malamai suke faɗi ni ina gani duk da bazan zarce hukunci ba shi ma akan wannan tunda ba wai area dina bace ba ni ina gani in ka duba zaka gani menene doka ta ajiye wa shi kansa local government chairman shi shugaban karamar hukuma menene ayyukan sa in ka duba babu ni ina tunani ai babu ɗaya daga ciki wanda aka ce mace ba za ta iya addini ba na tabbata a yanzu ni abinda abin ya nuna mana shine wato in dai ba an rasa yanda za a yi ba ba za a sa mace ba in dai mutun ya kware a harkar siyasa ko kuma harkar administration akwai criteria wanda ya kamata a ajiye su kuma ina tabbatar maka gender a ciki wato ko mace ko namiji ba bai kamata a ciki ba kwarewar aiki ita ce number 1 a'a menene yawan karatun mutum menene
ya kamata a sako magana jinsi ba a matsayin shar'i shike nufi
kwarai kuwa
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji matakan da mata a jihar Kano ke shirin dauka na nuna tasirin su a siyasar jihar yanzu da madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to a gaida Grace da tawagarta yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kana takeice
Amurka ta sanar a jiya Laraba wasu sababbin takunkumi akan wasu mutane 13 masu alaka da gwamnatin Venezuela da kamfanin man kasar a wani kokarin hana shugaba Nicolas Maduro daga aiwatar da shirinsa mai tattare da kalubale na sake kundin tsarin mulkin kasar. Gwamnatin shugaba Trump ta ce ɗaiɗaikun mutane da aka auna a wannan takunkumin sun hada ne da manyan jami'an gwamnati na yanzu da na da masu alaka da gwamnatin Maduro, ciki har da manyan ministoci guda biyu da daraktan hukumar zaɓe da mataimakin shugaba mai kula da kuɗin kamfanin mai na ƙasa da kuma shugaban soja da na 'yan sanda da sauransu. A wata sanarwa da ke tare da batun takunkuman sakataren Bitar Malin Amurka Stephen Mukin ya faɗa cewa akwai ƙarin takunkumai.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu Namaska na rasuwar sardaunan Kwantagora Alhaji Ibrahim Bello wanda Allah ya yi wa rasuwa cikin wannan satin. Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injinan mu wato Jim ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai anjima.